الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 29 غوتن جماد الآخرة Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillati al-izziyati fi fiqh al-malikiyya littafi ne wato na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul izziya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na 118 a cikin wannan littafi mai albarka muna dai tattaunawa game da mas'alar da ta shafi ainihin wato saki a darasin da ya gabata mun tattauna game da mas'alar khul'i saki ne ko ba saki bane to mun kakkawo maganganun malaman da suka ce saki ne da dalilan su da kuma waɗanda suka ce ba saki bane su ma da ainihin wato dalilansu wanda ƙarshe dai zance rajihi shine shi kul'i fasku ne ba talaq bane ma'ana bata aure ne ba saki bane bayan nan mun shiga tattaunawa game da rukunan saki guda hudu mun dauki na farko shi muqiwat talaq wato shi mai yin saki din kenan to sharadin sa muke karantawa sharadin ya zamto musulmi kuma ya zamanto mukallafi a karkashin haka muka ce sakin kafiri ba a kulla shi baya zama kullallan saki haka sakin karamin yaro haka wanda hankalin sa ya gushe da hauka ko suma ko makamancin haka sannan wanda ya sha giya ya bugu ko ya sha wani tsimi ko wani abu da ke sa maye zance mafi shahara idan yayi saki sakin sa ya zarto ya iya mayyaze mana yana iya bambance abin da ya fada ko baya iya bambancewa amma da zai sha wani abu wanda yake na halal kamar nono ko ya ci wani abinci na halal ko ya sha wani magani sai kuma maganin ko abincin ya sa shi ainihin maye to idan yayi saki a irin wannan halin to sakin sa bai yi ba to mun dauki wannan gaba ta Abul Hasan Ash-Shadhili da ya fada sai ainihin wato babban malamin mu mai sharhi ga wannan littafi Professor Muhammad Mansur sai ya dauka yake yin bayani daki-daki game da waɗannan sharuɗa na farko dai ya zama musulmi mun tattauna game da shi da kuma abin da Imam Malik da malamin Sarabi'a suka tafi akai da kuma Malam Dawudu Zahiri da kuma Mallam Hassan al-Basri da Katada mun ji abin da suka faɗa game da hukuncin sakin kafiri sannan jumhur sun tafi akan cewa wato idan kafiri yayi saki sakin yayi domin su wayancan malaman da muka karanta sun ce sakin kafiri be ba amma jumhur na malamai suka ce a kafiri idan yayi saki sakin sa zai iya afkuwa li'annahu mukhatabun bi furu'i shari'a wanda bi sallallahu alaihi wasallam kada athbata nikah al-mushrik wa aqarra ahlihi alaihi wanda shi ma dai mun tattauna akan haka zamu tashi akan gaba ta biyu at-taklifu ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace at-taklifu takalifanci wa huwa al-bulugh wal-aql in aka ce at-taklifu abu biyu ake cewa takalifanci wato al-bulugh na farko balaga wal-aql kuma hankali balaga da hankali waɗannan su ne ake kira da takalifanci wala yasihu talaqus saghir sakin karamin yaro baya zamantowa ingantaccen saki kana mumayyizan aula shin wannan yaron ya kai sinnu tamyiz ko bai kai ba ma'ana yaron mumayyizi ne ya kai shekarun tamyizi kamar shekara 7 ko wani abu mai kama da haka ko bai kai ba wa hadha madhhabul jumhur wannan shine mazhabin jumhur min ahlil ilmi daga cikin malamai li'anna at-talaqa dararun mahdun suka ce domin shi saki cutarwa ne ko cutuwa ce tsantsa ko cuta ce tsantsa fala yamliku hasagiru to idan ku har cuta ce tsantsa to ya zamto karamin yaro baya mallakar sa wa kadhalika la yamlikuhu waliyuhu haka ma waliyin sa baya mallakar ainihin wato saki din li hadithi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalamu an thalathatin anin na'im hatta yastayqiz wa anil mubtala hatta yabra wa anis sabih hatta yakbura wato hadithin nan insha Allah ya kara mata da ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke al-qalamin takalifanci daga kan mutum uku daga kan mai bacci har sai ya farka daga kan ainihin wato al-mubtala wanda yake aka jarabce shi da rashin lafiya ta tabin hankali hatta yabra har sai ya warke wa anis sabi an dauke al-qalamin takalifanci daga kan karamin yaro hatta ya kubura har sai ya girma wannan magana tana cikin littafin al-um ta ainihin wato Imam Shafi'i mujalladi na 6 shafi na 258 da kuma al-mudawwana mujalladi na 2 shafi na 128 27 da kuma al-mughni al-muhtaj mujalladi na 3 shafi na 279 shi kuma hadithin nan Aisha da muka karanta hadisi ne sahihu li ghairihi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad din sa mujalladi na 1 shafi na 116 da isnadi sahihi amma mauqufi ne Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadithin a hadithi mai lamba ta 4398 da hadithi mai lamba ta 4401 marfu'an wa mauqufan shi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi marfu'i ya kuma ruwaito shi mauqufi an bayin jago da aka hadithi ne wanda yake sahihul ghairi to kaga wannan sai yake nuna ra'ayin jumhur shine idan karamin yaro yayi saki saki be ba domin babu takalifanci akan karamin yaro wa dhahaba al-hanabilatu ila anna as-sabiyya in kana mumayyizan ya'qilu at-talaqa wa ya'lamu anna zawjatahu tabinu bihi wa tahrumu alayhi fa inna talaqahu yaqa'u a madhhabun hanabila sun tafi akan karamin yaro idan ya kai shekarun tamyizi kamar ya shekarun tamyizi suka ce ya aqilu talaq hankalinsa ya kai ya gane me ake nufi da saki wa ya'lamu kuma ya san cewa anna zawjatahu wannan matar ta sa tabinu za ta yi masa nisa bihi da saki din wa taharumu alaihi za ta iya haramta a gare shi da sakin di ya san haka gashi yaro ne amma hankalinsa ya kai ya gane haka kuma tattare da haka yayi sakin fa inna talaqahu yaqau suka ce sakin sa ya afku sakin sa yayi ina fata an gane yawa wannan shine ra'ayin Hanabila wa huwa qawlu Ata kuma wannan shine qaulin Ata wal Hasan da Hasan al-Basri wa ikhtarahu Sheikhul Islam kuma wannan shine ra'ayin da Sheikhul Islam ya tafi akan sa wastadallu bi hadith sun kafa hujja da hadithin kullu talaqin jaizin illa talaqal ma'tuhi al-maghlubi ala aqli. Sun ce dukkan, wato sun kafa hujja da wannan hadithin, kullu talaqin jaizin, duk wani saki ya halatta in an yi shi kuma yayi, illa talaqal ma'tuhi, sai fa sakin mai rangwamen hankali shine al-ma'tu, ai naqisul aql, mai tauyayyen hankali wanda yake ba shi da cikakken hankali, al-maghlubi ala aqlihi, wanda aka rinjaye shi a hankalinsa, wa huwa mawqufun, wannan hadisi ne mawqufi. Koma Abdul Razzaq ya fitar da shi a cikin al-musannab mujalladi na 7 shafi na 78 da Imam al-Baihaqi mujalladi na 7 shafi na 359. Mawqufi ne ala Ali radiyallahu anhu, magana sayyidina Ali ce radiyallahu an, wala yasihu marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin bai inganta ba marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatawa ce ta sayyidina Ali, ko magana sayyidina Ali ce cewa dukkan wani saki in an yi shi saki yayi, amma banda sakin wanda yake da tabin kwakwalwa. An gane ko? To wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai, cewa idan karamin yaro ainihin wato ya saki mace, to sakin zai iya zamtowa ya afku inda yaron ya kai yanda zai iya hankaltar me ake nufi da saki, sannan matan nan fa ya rabu da ita kenan in yace ya sake ta, sannan kuma ta haramta ya ci gaba da zama da ita a matsayin mata. Di ya gane wannan kuma tattara da haka ya sake ta, to suka ce saki yayi. Qala Sheikhul Islam, Sheikhul Islam yake cewa lakin as-sabiyyal mumayyiza wal majnun alladhi yumayyizu ahyanan yu'tabaru qawluhu hina at-tamyiz. Suka ce sai dai karamin yaro, Sheikhul Islam yace karamin yaro al-mumayyiza, wanda ya kai shekarun rarrabewa, shekarun tantancewa, yana iya gane me ake nufi da saki, matarsa ta haramta gare shi in ya sake ta, amma tattare da haka ya sake ta, to di yaron da ya kai shekarun tamyizi, wal majnuna, da mahaukaci, alladhi yumayyizu ahyanan, wanda haukan zuwa ne, wani lokaci yana iya bambance abubuwa, hankali yakan zo masa, wani lokaci kuma sai ga haukan ya dawo baya iya gane me yake ciki. To sai suka ce yu'tabaru qawluhu, shi ma ana la'akari da maganarsa, in yace ya saki mace ta saku hina tamyiz, a lokacin da yake iya yin tamyizi. Idan yaro ya kai shekarun tamyizi ya saki matarsa, Sheikhul Islam ya ce ta saku. Idan mahaukaci ya zama to haukan ba ko da yaushe yake zama mahaukaci ba, wani lokaci zaka same shi da hankali, wani lokaci kuma ya zama bai da hankali. To idan ya yi sakin lokacin da hankalinsa ya dawo jikinsa, to sakinsa ya yi. Kaga kenan sai an gane a wane yanayi ya yi sakin. Idan dama ƴan kwanakin ana ganin duk yana cikin yanayi na damuwar kwakwalwa din, baya cikin hayyacinsa, to a irin wannan lokacin in yace yayi saki, an san dama rashin lafiyarsa ta dawo, to a wannan lokacin ba za a zartar da sakinsa ba. Amma aka lura cewa wajen sati ɗaya, sati biyu, wajen wata guda kalau yake ana mu'amaloli da shi, yana harkokinsa, abubuwan maganganunsa, in kuka yi maganganu na masu hankali yake yi, to a irin wannan lokacin kuma sai yayi sakin, kuma dama sun samu sabani da ita, kuma an tabbatar lokacin da yayi sakin yana cikin hayyacinsa, saki yayi. Mafhum? Wannan ita ce maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ka koma cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 20 na 33 shafi na 108. Wala yasihu kadhalika talaqul majnun wal ma'tuhi li fuqdani ahaliyati al ada fil awwal. Ya salam, yake cewa wala yasihu kadhalika, haka ma baya inganta talaqul majnun, sakin wanda yake da tabin hankali, wal ma'tuhi, da kuma wanda yake da rangwamen hankali din, ma'ana yana da tauyayyen hankali, ba mahaukaci bane duka, amma akwai tawaya a hankalinsa, li fuqdani ahaliyatil ada fil awwal, saboda rashin cancantar al'ada bayarwa fil awwal tun a farkon a karan farko, wa nuqsanha fi thani, da kuma tawayar wannan ada'in a karo na biyu. Wa yadullu ala zalika hadithu Aisha al-mutaqaddim, suka ce hadithin nan Aisha da ya gabata yana iya zama hujja akan haka. Kenan suka ce mahaukaci ai dama ba shi da ahaliya ta al'ada,
da wato da almatu mai tabin hankali wanda yake wato rangwamen hankali da kuma mahaukaci tiburan suka ce dama wannan dissusubiyin suna da fukudani a haliyatul ada yin ada'i bayar da abu ko zartar da wani hukunci baya zartuwa a kansu suna da wannan fil awwal tun a karan farko ma tunda dama ga yanayin su ai tun farko ma babu ada'i a kansu wa nuqsani ha sannan kuma gashi an sake samun tawayar shi wannan ada'in fithani a karo na biyu da aka kaga kenan ga dama akwai tabin hankalin kuma sannan an yi abin cikin wannan damuwa ta tabin hankali to wannan suka ce shi ma hadithin dai da ya gabata yana tabbatar da haka ma'ana kenan koda hankalin yana dan zuwa wani lokaci kuma ya tafi to in dai an zartar da sakin lokacin da hankalin ya riga ya dawo to saki ya tabbata in kuma an yi abin lokacin hankali bai dawo ba ya zamto ainihin wato saki bai yi ba wa ammal majnun alladhi yataqatta'u jununu bihaythu yajibu anhu taratan wa ya'udu ukhra amma mahaukacin da hankali wato haukan nasa yana zuwa ya dawo ne yajibu anhu taratan wani lokaci hankalin nasa ya kau wa ya'udu ukhra wani lokaci kuma hankalin sa ya dawo fa in tallaqa fi hali ifaqatihi to idan ya saki matarsa lokacin da ya watsake lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa waqa sakin sa yayi likamali ahaliyati saboda yana da cikar ahaliya lokacin domin yayi sakin lokacin da akwai ahaliya ta yin ada'i shi ko wancan kaga a lokacin da yayi abin nan dama babu ahaliya ta ada a karan farko sannan a karo na biyu duk babu wannan ahaliya ta ada din amma shi wannan wanda yake wani lokaci haukan ya tafi wani lokaci haukan ya dawo za ka ga kana mu'amala da mutane za ka samu irin wannan wani lokaci kamar yanzu da sanyi ana samun irin wannan sai ga wani lokaci wasu masu irin wannan larura tabin hankali kafin sanyi za ka gansu normal amma in sanyi ya shigo kuma sai ga rashin lafiya ta su ta dan motsa ko to amma wanda ya zamto hankalinsa ba tafiya yayi duka ba wani lokaci sai hankalin ya dawo wani lokaci hankalin ya tafi to shine aka ce idan yayi saki matarsa lokacin da hankalinsa ya dawo matarsa ta saku idan ya saki matarsa lokacin da hankalin ya tabu to matarsa ba ta saku ba dan haka wannan ita ce fatawar wanda hankalinsa ke season wato wani lokaci ya zo wani lokaci kuma ya kauce to wannan shine tattaunawar malamai game da karamin yaro sakin sa da kuma mahaukaci a karshe kaga abin da muka fahimta a karkashin wannan shine karamin yaro in ya kai sinu tamyiz ya san me ake nufi da saki amma yayi saki saki yayi mahaukaci shi ma ya zama lokacin da yayi sakin ya dawo cikin hayyacin sa sakin sa yayi wa amma sakaran to sai kuma wanda yake cikin maye wa amma sakaranu fa in kana gairu muta'addin bi sukurihi amma wanda yake cikin maye idan ya zamto ba ta'addanci yayi ba da mayen nasa kalmukurahi kaman wanda aka tilasta shi ala sukur akan ya sha kayan maye aw man tanawala mashruban mubahan ko kuma wanda ya sha wani abin sha na halal audawa'an ko ya sha magani fasakira sai ya bugu fa hadha la yaqau talaquhu wannan sakin sa bai yi ba bil ijma' malamai sun ijma'i akan haka kama qala al musannif kaman yanda wannan shine ra'ayin shi kansa mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadhili rahimahullah wa hukumuhu hukumul majnun suka ce hukuncin sa hukuncin mahaukaci misali wanda gairu muta'addin ma'ana ba dama yana sane dama dan maye ne kawai je sha kayan mayansa ya bugu yazo ya saki ba shi ake magana ba a'a wannan gairu muta'addin shine ya zamto kaman matsa masa akai aka ce ko ya sha kayan maye ko ai masa illa ko alahanta shi ko kuma a kashe shi da aka sai ya sha da ya sha kuma sai ya bugu a cikin buguwar sai ya saki dai kenan sai kuma wanda a'a shi ba kayan maye ya sha ba wani abu ya sha na halal wanda shan sa halal ne a addini amma kuma wannan abun sai ya dan taba kwakwalwarsa sai ya dan shiga cikin yanayi na maye ko kuma magani ya sha ashe maganin daga cikin side effect din sa yakan dan sa mutun ya dan yi surutu ko kuma wani lokaci mutun ya zamto yana dan ya dan zautu haka na dan wasu lokuta shi yake kira ne eh
to Drosnet to kaji sunansa to saboda haka wani lokaci ana samun irin wannan sai ga mutun ya sha magani kuma ya samu kansa cikin irin wannan Drosnet din so idan an samu irin wannan mutun ya sha to wato yayi saki a irin wannan sakin sabe ba wa amma in kana muta'addiyan bi sukurihi amma inda ma dan ta'adda ne ya saba shaye-shaye shaye-shaye ne bi an yashraba al-khamra masalan misali ya sha giya wa huwa alimun biha ya san giya ce muhtarun kuma ba matsa masa akai ba fa hadha ikhtalafa fihi ahlul ilmi ala qawlaini to wannan shine malamai suka yi sabani akan sakin sa yayi ko bai ba sai malamai suka kasu gida biyu alqawlu al-awwal wato qawlun malaman farko annahu ya qaw talaquhu suka ce sakin sa yayi hala sukurihi lokacin da yayin shi a cikin maye wa hadha madhhabul jumhur wannan kuma shine mazhabin jumhur mafi yawan malamai wa huwa qawlu ibn al-musayyib wa huwa qawlu ibn al-musayyib shine ra'ayi ko qawlin ibn al-musayyib wal hasan wa ata wa ghayrihim min as-salaf wa inna duk sun tafi akan cewa sakin sa yayi duk mutumin da yaje sha kayan maye ko giya ko wani abu da in an sha ana buguwa cikin nau'o'in kayan maye kuma ya sha ya bugu kuma a cikin wannan buguwar yaje saki matarsa jumhur cikin malamai sun ce matarsa ta sako daga cikin su hadda Sa'id ibn al-Musayyib da Hasan al-Basri da Ata ibn Abi Rabah da wasun su wastadallu bi adillatin sun kafa hujja da dalilai min ha daga cikin dalilin da suka kawo na farko suka ce anna hukumat taklif hukuncin takalifanci jarun alaihi shi ma yana gudana a kansa kamar yanda wanda baya cikin maye in dai akwai takalifanci a kansa to shi ma wanda ya sha kayan maye da sanin sa to shi ma da takalifanci a kansa fa yu'akhadhu bi jinayati dan haka in yayi laifi cikin mayen za a kama shi da laifin sa yadullu alaihi qauluhu ta'ala suka ce fadin ubangiji ta'ala yana nuni akan haka ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara Allah ta'ala ya ce ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke fada kada wannan kaga kafin a haramta shan giya gaba daya ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salah ya ku wadanda suka yi imani kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada ma'ana har sai kun dawo hayyacin ku fanahahum kaga anan sai Allah ta'ala ya hana su halat sakaran lokacin da suke cikin maye an qurbanin salati aka hana su kusantar sallah wadhalika yadullu ala adami zawali takalif wannan yana nuna rashin gushewar takalifancin ashe takalifancin yana kansu duk da an ce ga su suna cikin maye kar su kusanci sallah suna cikin maye to yanzu a lokacin da suke cikin mayen sallah ta fadi akan su kenan kaga a wannan ayar ce akai kar su kusanci sallah suna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna kenan sun watsake za su yi me za su yi sallah kenan sallah tana kansu takalifancin sallar yana nan a wuyan su duk da suna cikin maye kawai dai ba za su yi sallah ba sai sun watsake to haka shi ma suka ce takalifancin wanda ya sha kayan maye ya saki matarsa yana cikin takalifanci da haka akwai takalifanci a kansa da haka za a zartar masa da sakin an fahimta to amma gaskiya malaman da suka tafi akan cewa saki bai ba sun ba su amsa akan wannan hujjar tasu shine walakin ujiba sai dai an yi musu an mayar musu da amsa bi anna hadha mukhatabatul lisakaran suka ce ai wannan magana ana yin ta ne da wanda yake cikin maye wala tasihhu hadha mukhatabatun wannan magana ce lisakaran wato ga wanda yake cikin maye wala tasihhu dan haka sakin sa baya inganta wal ayatu la tadullu ala zalika ayar ma ba ta nuni akan haka wat taklifu ai shi takalifancin manaduhu ta'aqulu yana nannade da hankaltar abinda aka kallafa maka din an gane ko suka ce wal ayatu ita wannan aya la tadullu ala zalika ba ta nuni akan abinda su jumhur suka tafi akai
wattaklifu suka ce shi takalifancin manaduhu annan nada shi ne da ta'akkulu hankali shi yasa kaga a can bayan ma da aka tashi ta'arifin at-taklif sai aka ce al-bulugu wal-aqlu ko to yanzu shi wannan a lokacin da yayi sakin suka ce ba takalifanci akan sa da baya cikin hayyacin sa ba shi da hankali to tunda ya sha kayan maye a sakamakon shan kayan mayen sai ya fita daga hayyacin sa a cikin fita daga hayyacin sa yayi saki da aka yayi saki lokacin yana mahaukaci tunda yayi saki lokacin yana mahaukaci to yayi saki babu takalifanci akan sa kuna fahimta wa inna ma umiru halas sahwi alla yashrabul muskira qurba waqtis sala abinda kawai aka umarci mu'minai halas sahwi lokacin da suke watsake basu sha kayan maye ba alla yashrabul muskira kafin a hana shan kayan mayen sai aka ce to kada su kusanci wani abun maye qurba waqtis salati dab da lokacin sallah wasakranu shi wanda ke cikin maye la yu'maru wa la yunha babu umarni ko hani akan sa la yu'maru ba'a umartarsa wa la yunha ba'a hana shi wa shartu taklif sharadin takalifanci kuwa huwal aqlu shine hankali an gane ko ayat tana magana akan wanda yanzu a watsake ki bai sha kayan maye ba kuma gashi an kusa sallah to sai aka ce kar ya sha tunda ana dabda lokacin sallah an gane ko abinda aka ce kenan kar ya sha lokacin yana abin nan to kenan lokacin da ya sha sallar ta yi kaga umarnin da aka yi na ayi sallah shi baya kansa tunda lokacin yana cikin maye za fata an gane to idan yana cikin maye babu wannan hukuncin a kansa an ce har sai ya watsake kenan kafin ya watsake hukuncin da ake magana baya kansa to dan haka suka ce idan ya sha kayan maye a lokacin da yake cikin mayen sai ya saki matarsa bata saku ba ka koma cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam mujalladin 33 shafi na 106 hujjar jumhur wannan mun ji hujjar jumhur ta farko sun kafa hujja da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salah su kuma sauran malamai sun ba su amsar wannan ayar ba hujja bace akan abinda suka tafi akai to hujjar jumhur ta biyu anna fi iqa'i dalaqihi uqubatan lahu suka ce ai cikin afkuwar sakin nasa akwai uquba gare shi wani nau'i ne na ai masa uquba a ce tunda ya sha kayan maye a cikin mayen kuma ya saki matarsa ta saku dan ya zama uquba gare shi shi ma wa ujiba ita ma wannan amsa wato wannan hujja ta jumhur an sake ba su amsa bi anna shari'ata sai su kuma sauran malamai suka ce to ai ta shari'ar musulunci lam tu'aqib ahadan bi hadhal jins bata yi wa wani uquba da irin wannan jinsin ba irin wannan jinsin uquba ba a samu cewa dan kai wani laifi sakamakon laifin a ce ba taka tasa ku ba a samu cewa ainihin wato shari'a ta yi wa wani uquba irin wannan jinsin uqubar ba min iqa'i talaqi na afkan masa da saki saboda yayi wani laifi wa innama ju'ilat hududun abinda shari'a ta sanya kawai ta sanya haddi ne lil mukhalifina ga waɗanda suka saba hiya shar'ul la kuma wannan ita ce shari'ar Allah shari'ar Allah shine shi wanda ya sha giya ba ce aka yi matarsa ta saku ba shine uqubarsa ce aka yi masa me ai mai bulala wa fi hadha sannan kuma bugu da ƙari a cikin afkar da sakin me maye idrarun bi zaujatihi akwai cutarwa ga matarsa wanda bata jibo bata gani ba wahiya bari'a ba bata jibo bata gani ba an gane kawai cikin maye ba fada suka yi ba ba wani sabani kawai dan ya sha kayan maye a cikin mayen yayi tambele kawai yazo yace ya sake ta ita ma haka kawai sakin ya shafe ta a laifin da ba ita tai ba na farko dai shi laifin da yayi lalle bai kyauta ba kuma yayi saban Allah ya aikata kaba'ira min kaba'irud dhunub ta shan giya to sai akwai hukunci da uqubar da shari'a ta tanada ga mashayin giya sai ayi masa ita sakin sa kuma yayi shi ba a cikin hayyacin sa ba da haka saki bai ba wannan shine ra'ayin sauran malamai kuma ga irin abin da suka bawo jumhur amsa akai ko kuna fuskantar karatun ku to su jumhur dai ba su hakura ba har yau suka sake cewa fa saki yayi me hujjar su suka sake cewa hujjar mu ta uku annas sahabata suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'alus sakrana sun sanya wanda ke cikin maye kasahi hukuncin su ɗaya da wanda yake watsake garau fi qazfi haddil qazfi a haddin qazfi. Sahabbai sun ce idan mutum yana cikin maye sai yayi wa wani qazfi, za a yi masa hukunci haddin qazfi kaman yanda wanda yake watsake ba a cikin maye ba, in yayi wa wani qazfi za a yi masa haddi. Fa innahum qalu, domin su jumhur sun ce idza shariba, lalle mashayi idan ya sha sakira zai yi maye, wa idza sakira, idan kuma yayi maye haza zai yi sambatu, wa idza haza, idan ko zai yi sambatu iftara, to zai iya yin kage, zai iya yi wa mutum ƙarya. Wa haddul mubtari, shi ko haddin mai kage samanu na bulala 80 ne, bulala 80 ce za a yi wa wanda yake mai kage, ko wannan ita ce hujjar su ta uku. Sun kafa hujja da cewa sahabbai sun sanya ainihin wato as-sakaran kasahi, ma'ana wanda yake cikin maye hukuncinsa ɗaya da wanda ba a cikin maye yake ba, game da haddin qazafi. Suka ce domin duk mutumin da ya sha kayan maye ya san zai bugu, idan ya bugu kuma ya san zai yi surutai, zai yi sambatu, idan ko zai yi sambatu to zai iya yi mutum kage, da haka haddin wanda ya kage kuma bulala 80 ne. Wannan hadisin da suka yi hujja da shi na sahabbai sun sanya wannan hukuncin as-sakaran kasahi wato da'ifi ne. An gane ko? Akhrajahu Malik fil Muwatta, Imam Malik a cikin Muwatta ya fitar da wannan athar din, hadisi na 1533 da Abdurrazzaq mujalladi na 7 shafi na 378 da Imam al-Baihaqi mujalladi na 8 shafi na 320, amma shi ita wannan maganar athar ne wanda yake da'ifi. Haka kenan, wannan hujja ta soma bata samu shiga ba, domin hujja ce da suka kafa ta akan asar wanda yake bai inganta ba. Sannan kuma duk da haka wa ujiba an ba su amsa, amsar da aka fara gaya musu bi anna hadha da'ifun, wannan magana bata inganta ba, da'ifiya ce. Walau sabata, inda ko ta tabbata, fa inna lazimahu, to abinda za a lazumta masa an tu dallaka imra'atuhu, shine a ce matarsa ta saku, sawa'un dallaka aw lam yudallik, sawa'un yayi saki ko bai yi saki ba. Kama yuhaddu, kaman yanda za a yi masa haddi, haddul mubtari, haddi irin na mai kage, sawa'un iftara aw lam yaftir, aw lam yaftur, sawa'un iftara yayi kagen aw lam yaftur ko bai yi kagen ba. Wa hadha la yaqulu ahadun, wannan babu wani malami da ya faɗi haka, domin inda wancan athar din ya tabbata, to abinda za a lazumta masa shine da ya sha kayan maye kenan an san zai surutu, a cikin surutun kenan zai iya yiwa ya saki matarsa, to ko ya ce ya saki ko bai ce ya saki ba ta saku, tunda ya sha kayan maye, kuma su da ya sha kayan maye yayi surutai, a cikin surutun la'alla ya ce ya saki matarsa, to tunda zai yi sambatu, to wannan sambatin ya hukunta masa saki, ko ya faɗi sakin ko bai faɗi saki ba, kamar yanda za a yi masa haddin kage, sawa'un yayi kagen ko bai yi kagen ba, wannan ko babu wanda ya faɗi haka. Na farko asar din bai tabbata ba, in ko da ya tabbata to da za a samu wannan matsala kuma ta tare da asar din. Ko an fahimta? A koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 33 shafi na 106. Na hudu, la yu'lamu zawalu aqlihi illa bi qawli. Su dai jumhur suka ce la yu'lamu zawalu aqlihi, ai ba za a san hankalinsa ya goshe ba illa bi qawlihi, sai da maganarsa. Wa huwa fasiqun, kuma shi fasiki ne bi shurbihi, da shan giyar da yayi. Fala yuqbalu qawluhu fi adamil aqli, dan haka ba za a karbi maganarsa ban yace ba shi da hankali. Wasukur, ko kuma ba za a karbi maganar sa wani yace ai lokacin da yayi a cikin maye yake, ba za a karbi maganar sa ba. An gane ko? Suka ce la yu'lamu zawalu aqlihi illa bi qawlihi, ai ba a gane hankalin sa ya gushe sai ta hanyar maganar sa. Wa huwa fasiqun, sannan shi fasiki ne bi shurbihi, da shan giyar da yayi. Fala yuqbalu qawluhu, to tunda haka ne yayi fasikanci ya sha giya, an ce kai ya sha, to kuma fala yuqbalu qawluhu fi adamil aqli wasukuri, ba za a karbi magana sa ban yace ai lokacin da ya fadi wannan magana baya cikin hankalin sa baya cikin hayyacin sa marawa an aliyin maruya kai an aliyin radiyallahu an abinda aka ruwaito daga aliyu radiyallahu anhu kullu talaqin jaizin illa talaqal ma'tuhi almaghlubi ala aqlihi wa huwa da'ifun marfu'a shi ku hadithin da zasu iya sake yin hujja da shi cewa daga sayyidina ali cewa dukkan wani saki halattaccen saki ne amma banda sakin almaatuhi mai rangwamen hankali almaghlubi ala aqlihi wanda aka rinjaye shi akan hankalinsa kaga ba a ce mai maye ba ma'ana hujjar su kaga za su iya cewa ga wannan hadisin na sayyidina ali kuma shi ya ce illa duk illa wato kullu talaqin jaizin duk wani saki yayi kaga hadda sakin wa hadda sakin wanda yake cikin maye domin sayyidina ali da ya tashi istithna'i sai ya ce illa talaqal ma'tu almaghlubi ala aqli to shi kuma wannan athar ne wanda shi ma yake da'ifi ne kamar yadda mun karanta a can baya athar ne da'ifi wanda Abdul Razzaq ya fitar da shi mujalladi na 7 shafi na 78 Imam al-Baihaqi mujalladi na 7 shafi na 359 to wayannan su ne hujjojin jumhur wannan shi ne ra'ayin jumhur jumhur kaga sun tafi akan cewa da mutum ya kuskura ya sha giya ko ya sha wiwi ko ya sha totalin ko fakalin ko waye waɗannan abubuwan ya shasha su sai ya bugu ya mankas ya saki matarsa irin wannan yanayin to ta saku wannan shine ra'ayin jumhur an gane ko alqaulu thani qaulun malamai na biyu annahu la yaqau talaqu sakarani mutlaqan suka ce kwata kwata sakin wanda yake cikin maye matarsa bata saku ba an gane ko la yaqau talaqu sakarani duk wanda ya sha kayan maye ya bugu a cikin buguwar ya saki matarsa bata saku ba mutlaqan babu wani kaidi kawai bata saku ba wa huwa qaulul qadim wannan tsohuwar fatawa ce li Shafi'i ta Imam Shafi'i kauli ne wanda yake na farko na Imam Shafi'i war riwayatul ukhra daya ruwayar anil imam war riwayatul ukhra anil imam Ahmad sanan Imam Ahmad yana da ruwayoyi guda biyu daga cikin daya daga cikin ruwayoyinsa shi ma yana da wannan ruwaya cewa talaqu sakaran la yaqau wa ikhtarahu al-Muzani والطهاوي وابن تيمية وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث وإسحاق وروي عن عثمان بن عفان وانا شيني رأي أين واتو إمام المزني إمام الطهاوي شيخ الإسلام ابن تيمية كما شيني أبندا عمر بن عبد العزيز يتفو أكي دليث بن سعد دإسحاق بن راهوية kuma ita ce ruwayar da aka samu daga sayyidina Uthman radiyallahu anhu cewa idan mutun ya saki matarsa yana cikin maye bata saku ba wa hujjatu hadha alqawli mayali hujjar wannan mazhabin wannan kaulin na malamai na biyu hujjar su shine gashi kamar yanda zaka ji na farko suka ce anna tasarrufatis sakaran min aqwalin wa af'alin ghayru mu'tabaratin shar'a فانه غير مكلف في اثناء السكر سكace dukkan wani tasarrufi da dan maye zai yi na maganganu ko ayyuka ba a lura da su a shari'ance an gane ko dan maye duk abin da zai fada ba a la'akari da wannan abu dan maye duk abin da zai aikata ba a la'akari da wannan abin da ya aikata a shari'ance me yasa duk maganganun sa za a dauke su maganganun banza ne da suka fito daga bakin mutumin banza sai suka ce fa innahu ghayru mukallafin saboda a lokacin da yake cikin fi athna'is sukur lokacin da yake cikin mayan to shi ba mukallafi bane dan bashi da hankali shi ko wanda bashi da hankali ba mukallafi bane قال الله تعالى sai su ma suka yi hujja da waccan ayat da jumhur suka yi hujja da ita suka ce ya ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amun ya ku wadanda suka yi imani la taqrabus salata kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhalun kuna maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke fada faja'ala qaulas sakaran ghairu mu'tabar kenan har sai kun san me kuke fada wannan ya nuna cewa in ba ku san me kuke fada ba wannan magana ba ta da amfani wannan sai ya nuna maganganun wanda ke cikin maye ba a lura da su li'annahu la yadri ma yaqulu domin bai san me yake fada ba fabatalat salatuhu lidhalika, shi yasa da zai shiga yayin sallah a cikin mayan, sallarsa ta baci. Da mutum yana cikin mayan bai san me yake fada ba, sai ya shiga yayin sallah a cikin wannan yanayin na maye, sallarsa ta yi? Na'am, bace ba. Me yasa bai san me yake fada ba? Me yasa bai san me yake fada ba? Ba shi da hankali, gairu mukallaf. An gane ko? Wa kadhalika tabdulu uquduhu, haka ma dukkan wata wani kulli na yarjejeniya ko aure ko saki ko kasuwanci shi ma yana baci. Wasairu tasarrufati, da dukkan sauran tasarrufinsa. Yadullu alaihi hadithu Ali, hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu yana nuni akan haka, cewa duk wani akadi da aka yi da dan maye, ka tabbatar za ku yi wani akadi ko za ka sa shi wani aiki ko, to ka tabbatar bai sha ba a lokacin. Ko gida ya sayarwa mutum, in dai a cikin wannan yanayin kar ka dauka ai yanzu ba shi da hankali kamar ka ci banza, a'a, akadi ne wanda yake fasidi, ba ingantaccen akadi ba ne. Da haka duk lokacin da za a yi a bari sai bai sha komai ba, yana cikin hayyacinsa wato garau, sai a yi magana da shi. Amma kada a kulla magana da shi lokacin da yake cikin wannan yanayin. Abinda zai nuna ma cewa duk tasarrufin dan maye ba a kulla hukunci akai shine hadisin Ali radiyallahu anhu fi qissati sukuri Hamzata ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, game da kissar maye na sayyidina Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a haramta shan giya. Sayyidina Hamza ya taba shan giya, wa dukhuluhu sallallahu alaihi wasallam alai, sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen shi sayyidina Hamza. Wa fihi, a cikin kissar, fadafika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamza fi ma fa'ala, to sayyidina Hamza yana ta tambele da kuma ainihin wato sambatu irin na wanda yake cikin maye, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta zargin sa game da abin da ya aikata. Fa idha hamzatu qad samula, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kula da kyau sai ya ga sayyidina Hamza fa ya riga qad samula, samula ai sakira, ya riga ya bugu, ba a cikin hayyacin sa yake ba. Muhammaratan aina, sai ya ga idanunsa sun kada sun yi ja. Fanazara Hamzatu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai sayyidina Hamza ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, sai ya ce hal antum illa abidi illa abidun li abi, hal antum illa abidun li abi, dukkaninku dinnan ba wasu abubuwa bane face, dukkaninku bayin babana ne. Fa arafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qad samala, manzo Allah ya fahimci cewa ba a cikin hayyacin sa yake ba. Fana kasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi alqahqara wa kharajna ma'ahu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya da baya ya fita, mu ma sai muka bi shi muka fita tare da shi. An gane ko? To kaga wannan ya nuna cewa ashe tasarrufin da sayyidina, kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zargin sa, ya aka ce kai kaza yake gaggaya, to sai kuma ya kula ashe ba cikin hayyacin sa yake ba, cikin ma tabbacin ba a hayyacin sa yake ba, duk ya kalla har Annabi fa duk yana cike, ya ce ai ku duk gaba ɗayan ku bayin babana ne, hal antum illa abidun li abi, to sai Annabi ya gane kai ai baya cikin hayyacin sa, ba daidai yake wannan maganganun ba. Da aka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina masa fada ko ya daina gaya masa abin da yake gaya masa na nasiha ko jan hankali, sai ya fita kawai ya bashi. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 391. Wala raiba anna zalika kana qabla tahrim al-khamr, ko shakka babu wannan abu ya faru ne kafin a haramta shan giya. Lakin mahallu shahid minhu, sai dai abinda muke yake mahallu shahid, abinda muke so mu gane a cikin wannan kissa, huwa adamu mukhatabati shar'i lisakran, shine shari'ar musulunci bata magana da dan maye. La hukuma lil iskar, wato harkar maye bata da wani hukunci. An gane ko? La hukuma al iskar, wato ba za a hukunta al-iskar harkar maye ba, sai a bari sai mutum ya watsake daga mayen ya dawo cikin hayyacinsa, sannan sai kuma a yi mu'amala irin ta masu hankali da shi. A koma cikin muhalla ta Ibn Hazmin mujalladi na 10 shafi na 211. Inna sakarana la niyyata lahu wa la qasda, daga cikin maganganun da suka faɗa suka ce shi ai inna sakarana, lalle shi sakaran wanda yake dan maye, la niyyata lahu, ai ba shi da wata niyya, wala qasada, kuma sannan ba shi da wani nufi, wal uqudu, su ita shi ko kulla magana da wata yarjejeniya mabaniyatun ala niyyati ana gina ta ne akan niyya wa mashrutatun biha kuma an shartanta wannan akadin da za a yi biha da ita niyya din fala yu'tabaru talaquhu lidhalika dan haka ba za a dauki sakin sa a matsayin sake ba za a yi la'akari da sakin sa ba domin akadi ne wanda yake ba ingantacce ba lidhalika wa innamal a'malu binniyat yanzu shi lokacin da ya sakin ai ba shi da wata niyya ba shi da niyya ba shi da kasadi wannan hadithin ya gabata fi hadithi buraida fi qissati ma'iz a cikin hadithin buraida a kissar ma'iz ibn malik alladhi itarafa bizina wannan wanda yazo yayi wa manzon Allah itirafi yace yayi zina ma'ana yazo wajen manzon Allah yace ai masa hukunci ya aikata zina annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya tambaya a shariba khamran yace ya ku shagiya ko ya shagiya ne inda ya shagiya hukuncin yana kansa ya shin ya shagiya ne fa qama rajulun wani mutum cikin sahabbai sai ya tashi fastan kahu sai je sansana bakin sa falam yajid min huriha khamrin bai ji warin giya ba wannan yana nuna cewa inda an ji warin giya an san ba ta kalifanci a kansa amma da yazo ya ce yayi zina annabi ya ce kai ko giya ya sha ne dan an san dan giya shine mai surutu ba kai ba gindi wani cikin sahabbai ya tashi ya je sansana bakin sa ya ji babu wani warin giya ta tare da shi annabi ya ce ku je ku tsayar masa da hukunci me yasa hadda aka ce ya sha giya me yasa aka je aka sansana bakin sa inda ya sha giya kila zaka ji wani hukuncin daban ba wanda aka yi masa ba inda an sansana an ji warin giya a bakin sa shi ma haka da aka tambaya bai sha giya ba aka sansana bakin sa ba ji warin giya ba sai aka yi masa hukunci saboda lokacin da yazo din ashe ta kalifanci yana kansa dan haka sai aka yi masa hukunci kun fahimci fiqhun wannan hadisin ko faja'ala sukuru kaljunun kaga anan faja'ala sukuru sai ya sanya as-sukuru maye kaljunun kaman hauka yake fi suqudil uqubati wajen sariyar da uquba sawa daidai suke yanda mahaukaci ba za a yi masa uquba ban yi aikata wani laifi saboda baya cikin hayyacin sa to haka shi ma sakaran ba za a yi masa hukunci azartar da hukuncin laifin da ya aikata ba yana cikin wannan mayan har sai ya fita daga cikin mayan wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 1695 Imam An-Nasa'i ma ya ruwaito shi hadisi na 7278 na uku suka ce ma saha an Uthman radiyallahu an abinda ya tabbata daga sayyidina Uthman annahu qala sayyidina Uthman yace kullu dalaqin ja'izun duk wani saki in aka yi shi yayi illa dalaqan nashwan wa dalaqal majnun banda sakin wanda ke cikin maye banda sakin mahaukaci wanda yace fatawar sayyidina Uthman annashwan ay as-sakaran fi awwali amri farko-farkon maye mutum da ya sha farkon tambelan nan shi ake kira nashwan sayyidina Uthman yace babu saki ga wanda yake cikin maye babu saki ga wanda yake mahaukaci wannan hadithin kuma isnadin sa sahihi ne athar ne ingantacce Abdurrazzaq ya fitar da shi hadithi na 12308 Ibn Abi Shayba ma mujalladin sa na 5 shafi na 39 haka Sa'id bin Mansur hadithi mai lamba ta 1112 haka Imam al-Baihaqi hadithi mai mujalladi na 7 shafi na 359 قال شيخ الاسلام شيخ الاسلام يتي ولم يثبت عن الصحابه خلافه فيما اعلم يتي cikin abin da na sani ban samu bai tabbata sabanin wata fatawa irin wato sabanin fatawar sayyidina Uthman bata tabbata ba daga sahabbai cikin abin da na sani ma'ana shaykhu al-islam yana cewa dukkan sahabbai cikin abin da ya sani babu wanda ya saba wannan fatawar irin ta sayyidina Uthman cewa idan mutun ya saki matarsa cikin maye matarsa bata saku ba أفهم؟ وقضى بهذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز سنن عمر بن عبد العزيز شما يايه كنتي لإيرون ونن فتورتا سيدنا عثمان حينما أتي برجل ألق امرأته لو كتند أكزو عمر بن عبد العزيز دون متن واتو ياسا كما تسا وهو سكران يناتش كما فاستحلفه بالله كاجبا Umar bin Abdul Aziz sai ya rantsar da shi yace zaka rantsa da Allah fastahalafahu billahi alladhi la ilaha illa huwa annahu dallaqa wa ma yaqilu sayyid Abdullah Umar bin Abdul Aziz sai ya sa shi ya rantsuwa billahi alladhi la ilaha illa huwa lokacin da ya saki matar ya rantsa cewa bai san yana cikin maye bai san ya sake ta ba fa halafa kuma mutumin ya rantsa da ya rantsa faradda alaihi imra'atuhu ya dawo masa da matarsa wa darabahu alhad ye masa bulalar haddin shangiya shi sa suka ce idan mutun ya sha giya sai a dai ai masa hukuncin shangiya amma in ya saki matarsa a cikin lokacin da yake cikin mayan bata saku ba mafo to wannan isnadin maganar shi ma isnadi ne wanda yake sahihi ka koma cikin wato abin nan musnad na sa'id bin mansur mujalladin a shafi na 110 da Ibn Abi Shayba mujalladi na 5 shafi na 39 insha Allah sai mu tsaya kala Sheikhul Islam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika